a wakili wasanna bi sunnati ila bidin ba haka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi barkan mu da zuwa a wannan yabbaki na talata wanda ya dace da 26 ga watan biyu shekara ta 2023 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 7 ga watan biyar shekara ta 2002 miladiya jiya idan ba a manta ba mun tsaya a ƙarshen babu ta'zir haka ne ko wa hukmu fa'il yau kuma za mu tafi kitabul jihad wannan kuma shine darasi na 106 a jiya idan ba a manta ba lokacin da muke magana akan matsalar shan giya hukuma da ake wa mai shan giya haddi ne ko ba haddi ne ba muka yi maganar waɗansu al'amura guda 7 da nace duk malamai sun yi ittifaqin menene haddi ne sauran waɗansu kuma waɗanda ake cewa haddi ne ko ba haddi bane ba na kawo guda 6 kwakwalwa ta kasa suno na 7 din cikon na 7 din shine ridda idan mutum ya ridda ya bar addinin musulunci kaga za a kashe shi wannan shi ma da nasi ne an fahimta ko an fadi jajin to na manta ne shikenan na maimaita muku wa abin da kuka faɗa jiya zan kara karantawa kamar yadda mai littafin ya faɗa yake kullu tafakkal ulama ala haddi zina was sarikati wa shurbil khamri wa haddi al muharibi wa haddi al qadhi bil zina wal qatl fi al ridda wal qisas fi al nafs idan kun lissafa za ku ga 7 kenan haddi zina dai kenan as sarika shurbil khamr haddi al muharib haddi al qadhi bil zina al qatl fi al ridda al qisas fi al nafs ta amma shi abin gurin ya lissafa da shurbil khamri wanda gaskiya lissafin mun je mu mun lissafa da shi ba an bayin da ku to bari ku ji kuma wasalafu fil qisas fil atraf hal yusamma haddan am la kama salafu fi uqubati jahd al ariya uquba ta mutun ya karbi aran abu sai ya musu ya ce san ba shi bane ba mutun ya karbi aran kikin kai ya musu ya ce san ba shi bane ba to idan ya tabbata cewa an tabbatar shi ya karba to me za a yi masa za a yanke masa hannu iri da ake yankewa hannun barawa ko kuwa wal liwat da mutumin da zai kusanci namiji dan uwansa wa itiyamul bahima wa tahmil itiyamul bahima mutum ya sabu da dabba kenan wa tahmil almar'ati fahla min albahaim 'alayha da kuma yadda mace za ta samu namijin dabbobi ta dora akan ta wa tihab shine mace ta sabu da mace yar uwarta mana ya kike surutu wa akli dami wal maytati wato mutum ya sha jini irin wanda an haramta kansa jini mai kwarenya da kuma almaita wato mutse kenan wa lahmi khinzir da naman alade da gairi barurati wa sihri da kuma wato sihiri wal qadhi bi shurbi al khamri da kuma kaje fi mutum cewa mashayi ne amma in kaje fi cewa mazinaci ne wannan shine kafafi wanda aka ce a maka gulala 80 amma in kaje fi shi da wani abu na fasikanci ba zinubi ba to wannan baya cikin abin da za a ce a maka haddi na gulala 80 ba ka sai kawo shi nan cikin abin da aka yi sabani wa tarki salati takafulan da mutum ya bar sallah kawai dan kasalanci ba dan yayi inkarin wajibinta ba wal akli fi ramadan hal yusamma haddan awla ko mutum ya ci abinci ko abin sha da ramadana fa man qala yusamma haddan ajaza ziyadata fi ta'ziri alaiha am la akrati al aswa wa man qala la yusamma lam yujizhu wato dana ko ramana wannan mas'aloli dan mutan abubuwan da su malamai suke sabani a kansu kuma ka'ida lokacin da aka yi sabani kan mas'ala ba a cewa wannan zance jumhurin malamai suka faɗe shi ba haka shi yake da ƙarfi a kan wancan zance wanda malaman da suka faɗe shi ba su da yawa an gane ko a'a ko da wannan zancen a ɓari ɗaya mutum 100 suka faɗe shi wancan zancen a ɓari ɗaya mutum 3 suka faɗe shi to wannan dan yawansu ba a rungaye da zancen su kan waɗancan kamar yadda wannan dan kaɗan ɗansu ba a ba'ifantar da zancen su akan ɗauke su ne gaba ɗayan zantukan guda biyu a kai su kotun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa in kana za ku ci sai in farduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila dukkan zantar da ya tabbata cikin hadisi cewa manzon Allah ya ce kaza ne to shine za dauka a matsayin kaza ne ko zantar da ya fi kusa da fadin manzon Allah sama da zantar da ya nesa da shi ina fata an fahimta domin ubangiji ta'ala bai wajabta wa al'umma biyayya ga wani cikin mutane ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zantansa ana iya karbar wani kuma a bari masa kamar da Imam Malik ya faɗa kullun yu'khadhu min kalamihi wa yuraddu illa sahibu hadha al-qawl zan ji kai tsaye kitabul jihad lafazin al-jihad
asalin sa nazari ne, akan ce a larabci jahada yujahidu jihadan ko jahada yujahidu mujahadatan, da aljihadu da almujahadatu dukkan ta abin da yake nufi a larabci bulugul mashakka, wato mutum ya kai wata mutuka ta daukan nauyi, ko mutum ya kai wata mutuka ta shan wahala, jibintar nauyin abu shi ne ake kira jihadi. Duk abin da baka yi su ba sai da jibin goshi, to shi ne ake kira da suna jihadi. Amma a larabci shi ne bazulun juhudi wa saka fi muharabatul kuffari, wato yin iyakacin kokari wajen yakar kafirai, yin amfani da dukkan dama da kake da ita, dama ta dukiya, dama ta karfin jiki, dama ta makami, dama ta kulle-kulle da iya makirci wajen raunana kafirai. Wannan shi ne mai jihadi. An fahimta ko? Sawa'un mutum ya yi amfani da dama ta ƙarfi ko dukiya ko makami ko baki, dukkan abin da ya amfani da shi wanda zai raunana kafirci ya ɗaukaka musulunci, wannan abin nau'in ne min anwa'il jihadi. Nau'i ne cikin nau'ikan jihadi. Ina fatan kun fahimta. Da haka ƙarƙashin hadisan za mu ga nau'ikan jihadi din duk suna fitowa ƙarƙashin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يبز ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق رواه مسلم. وانا حديث عن كبير أبي هريرة الله قال رضا أبلي يقول من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي من مات دكا وند يموت ولم يبز بيتقين يأتيبا yaki na ɗaukaka kalmar Allah da raunana kalmar kafirci, wa lam yuhaddith nafsahu bihi, da kuma taɓa labartawa zuciyarsa yakin ba, bai taɓa ɓarsuwa ba cikin zuciyarsa ko tunaninsa cewa kai ya kamata a ce wata rana na fita jihadin musulunci inda zan samu dama, ko wannan tunanin bai taɓa yi ba. Mata ala shu'batin min nifaq, to ya mutu akan wata sifa cikin sifar munafiki. Dukkan mutumin da ya mutu shi bai taɓa zuwa jihadi ba, zuciyarsa ba ta taɓa labarta masa ta hanyar tunanin cewa ya kamata in je jihadi ba, to ya mutu mutuwa a bisa da sifa daga cikin sifofin munafiki. Wato kaga wannan hadisi akwai lafiyarsa, akwai tsoratarsa, kuma yana nuna mana wato ainihin jihadi abu ne mai girma, tunda ya kai matsayin ko dai baka samu damar yin shi ba, to zuciyarka ta rinka labarta masa cewa in ta kama za ka yi, ko da yanzu ba ka da halin yi, to zuciyarka ta ba ka bayanin cewa in ka samu halin yi za ka yi. Amma ya kasance zuciyarka ba ma ta so a ambace shi, ba ka yi ba kuma ba ka tunaninsa kuma ba ka son a ambace shi, to idan mutum ya mutu a wannan hali ya mutu a bisa da sifa daga cikin sifofin munafiki. Ka kuwa wannan ba karamin wa'id ba ne, abinda ake nufi wa'id shi ne tsoratarwa da firgitarwa da nassoshi na Alkur'ani suke yi, kamar al'amtu mutum da abu ko a masa balaguna da wuta, ko a ce abin nan sifa ta cikin sifar kafirci ko sifa cikin sifar munafiki. Allah ya kare mu. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم. أن تربو حديثي لبا أنس بن مالك الله سبحانه وتعالى يتي من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي جاهدوا المشركين بأموالكم كوياكي مشركي كوياكي كافري بأموالكم بدوكي وينكم wa anfusikum da gangan jikinku wa alsinatikum da kuma harsunanku. Wato kaga a nan gurin hadisin ya kunshi nau'ikan jihadi har guda nawa? Har guda uku. Idan mun kalli abinda ake jihadin da ke, jihadi da gangan jiki shine al-mubasara, ka fita filin yaki da kanka. Jihadi da dukiya shine mutum ya yi amfani da dukiyarsa, ko da shi bai je da kanka ba, ya yi amfani da dukiyarsa wajen sayan makami, ya yi amfani da dukiyarsa wajen sayan abinci wanda zai zanto guzuri da sojojin addinin musulunci. Ina fata an fahimta. Domin idan ana yaƙi dole a buƙaci abinci, kuma yaƙi yana buƙatar kashe kuɗi masu tsari yawa. Dan kankanin yaƙi idan aka yi shi inda za a lissafa kuɗin da ya ci, to sai ke mamaki kada da gaske. Ko da ɗan ƙananan rigingimu da ake tsakanin wuri kaza zuwa wuri kaza, za a ce an yi sati ba a fita kasuwa ba. Idan kai lissafin abin da ya kamata a samu inda an je kasuwa ɗin, yanzu da ba je ba a samu ba, kaga yana cikin abin da yake ya cike. Idan kai lissafin ababen da aka ci, ƙasusar abinci, ababen da aka lalata, ta fuskar dukiyoyi, ababen da aka lalata ta fuskar rayuka, ababen da aka yi hasaran su ta fuskar yawan bolar da aka yi amfani da su, ko kuma ko masu da aka yi amfani da su. Idan duk kalifa ba sai ka samu cikin kwana biyar abinda yake zai haɗi biye yana da matuƙar yawa. Shi yasa a cikin maganar jihadi ake maganar dukiya, ba inda ake maganar jihadi a cikin Alƙur'ani face sai an fara gabatar da dukiya kafin rayuka sai wuri guda. An gani ko? Amma galibi wuraren da ake maganar kan jihadi akan fara gabatar da dukiya ne kafin rayuka. Innama al-mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون لفعل الله الذي يجب سكر السكين القرآن أكم تارك باتت الدوكيا لما أيما جنر ريت هنا فتاهم فإنتا أما وريطا تأتى تارك باتت الدريت فأنا أكم جنر دوكيا كين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. إن فتح أنت عندك وسكاد أشي دوكي أتنا بأنفع لي قرر بسي فتنبكو أنا جهاد دوكيها أشيكم بسي من نميتك إلا سنن نميت تفكر أيتي تفكر صناعة تفكر نوما تفكر كيو تفكر دكا متهيا بأبنجلي تعالى وهو كمنا بني منكبي ba a yadda mu zauna mu zanto ci mazauna ba, ba a yadda mu zauna muna da ƙarfi ya zanto sai an kashe riga a bawa mu ƙarasa, sai an kashe wando a bawa mu ƙarasa, kawai muna zaman tsuma mu banki zaman kashe wando zama na rashin sanin manufa. Don sai da dukiya yake jihadi, in babu dukiya jihadi ba zai iya yiwuwa ba. Da me za ka sai makami a yanzu idan kana so ka sai bindiga wanda suke mai cin harsashi goma, mai cin harsashi goma sha biyar, mai cin harsashi hamsin, nawa ne kuɗinta? A yanzu kana son fiskal nawa ne kuɗinta? Bayan ka samu bindigar kuma idan kana harsashin za ka yi amfani da shi nawa ne kuɗaɗensa? Duk kuɗi yana buƙatar dole sai an nemi kuɗi kenan, don jihadi dole sai da dukiya. Ina fata ana fahimta da kyau. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace jahidul mushrikeena bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, ko yaƙi mushrikai da dukiyoyinku, ko yaƙi sarakunanku, ko yaƙi su kuma wa alsinatikum da kuma harsunanku. Yaƙi ta fuskar harshe shine an tariqa iqamati alhujjati alayhim, wato tsayar da hujja kan su, ta yadda ko da ba su karɓi musulunci ba a fili take ka kore su ta fuskar hujja da dalili. In ma shi shugaban kafirci bai yadda ya karɓi musulunci ba, mabiyansu za su gamsu da wannan dalilin da ka kawo, kaga jihadi bil lisan kenan. Sannan kuma kiran su zuwa ga addinin musulunci din, sannan mujadala ko muqabala da su in ta kama su suna kare ƙarya kai kuma kana kare gaskiya, duk wannan nau'i ne daga cikin nau'ikan jihadi da baka. Sannan kuma zikiri idan an fita filin yaƙi din, dan a nan gurin ma zikirin da kake da kabbara da kake yana jefa tsoro a cikin zukatan su. Da haka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fiatan fasbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun, ana yaƙin sa amma aka ce wadhkurullaha katiran, ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihun. Sannan ko yari da za ka rinka yi ka zuga kanka a wajen yaƙi, ka ce sai ni mai faɗa da arna goma, kana wani barazana kana jujjuyawa, sannan sai kai wannan bikila ko abin da ya taka wallahi. Dan kowa ko wata kalma irin wannan sai ka jefa masa tsoro. Irin wannan kalmomin za mu ta koyo su a cikin koyarwar Alkur'ani mai girma. Ka duba Annabi Musa alaihi salam lokacin da suka zo muqabala gaban Fir'aun, dari guda aka taro masa fa na in kallo ga dari ga kuma an aika ƙasa ƙasa an ɗauko da masu sihiri da masu tsafi da rufa'ido, aka je aka yi odar su gaban azawa kuri, yana kallon su daga shi ba kowa tare da shi sai Annabi Haruna alaihi salam, yana kallon su yake da su waylakum la tafsaru ala llahi kadiban fayuhitakum bi azab wa qad khaba man iftara, sai kaitan ku ina jin tausayin ku, gari guda sai kallon shi kadai, kaitan ku ina jin tausayin ku, la tafsaru ala llahi kadiban wallahi kanku ya Allah ƙarya, fayuhitakum bi azab, sai Allah ya halaka da ku da azaba gaba daya, wa qad khaba man iftara, makarefi yayi hasara da babban murya. Fadin wannan kalmar ke da wani ya faru, fa tanaza'u amrahum bainahum, sai suka fara sabani a cikin mutabala ko ba za su gaba, shi zai fara magana ko mu za mu fara yi, shi zai wa za a yi, kaga ya riga har gitsa musu lissafi tun daga nan ya karya musu kashin baya. Ba ko irin wannan jihadin ba, idan an zo filin daga ka rinka barazana da kana fada kana magana da babban muryar za ka rikita su. In ka yi wa makirci kana so ka wadansu kalmomi waɗanda suke son kullum makircin yaƙi da dabarun yaƙi su duk ba su sani ba. Akwai wani cikin barabar musulunci aka kama shi sai sojojin Abu Kana Adawa suka kama shi, ana shawara a kashe shi ko kuma a tafi da shi a matsayin bawa. Yake to sai ku nake bi, kun ga nan gaba ɗaya nan gurin muna zagaye ne da sojojin musulmi, ba kofar da za ku duka fitilan ko kun kashe kuma lokacin ba kowa. Ita yanzu ya za a yi to sakamakon abinda za a yi, in dai kuna son ranku lafiya ku ba ni dama in tafi in je sai in zo in samu shugaban musulmi in doka muku alfarma a yi yarjejeniya da ku a baku da lafiya, a yi yarjejeniya saboda ta wutar yaki. Sai kalli juna kuka ce a haka ba a haka ba wannan ba jihari bane da baka. To akwai bukatar wannan abin yaki, ga kuma abin da Ali bin Abi Talib ya yi lokacin da waɗansu kafir ya fito za su yi mubaraza da shi a wajen yaki. Sai Ali bin Abi Talib ya ce masa ma kharajtu li ubariza rajulayni, ai ban fito da yaki da mutum biyu ba. Shi wannan kafirin ya dauka wani daga cikin kafirai ya biyo shi, sai ya waya domin ya ce wani koma kafin ya dawo ya kare kansa, don ya san in za a yi daga ba wani kaso ne za a sha wahala. Ka ga da aka masa dabara sai aka kifar da shi, to dole ana buƙatar wannan a wajen jihadi, nau'i ne daga cikin nau'ikan jihadi. Da haka mutum yaso ake zama wayayye sosai da sosai, kar mutum ya zama bagidaji. An gane ku? Wayo kuma ba sai mutum ya yi makaranta ba, yana koyar wayo a makaranta, yana koya a kan titi, yana koya a saboda shekaru yau da gobe. Wayo kuma ba sai mutum zai iya ga wani ya yi makaranta ba ya da wayo. Sai ga shi cikakken dan boko ne, yana da masters ko PhD ba, amma bai waye ba, yana da ilimi amma ba da wayewa. Yanzu mun sai ka kifa shi, yanzu mun sai mai tafasa da tumatiri a bakin titi ya kifa shi da digiri din sai kun harga da uku a gaba wani ba haka bane ba. Sai inda muka dauka abin nan sai muka dauka cewa zuwa makaranta dan kawai lafi jami'a na zama wayayye, eh na samu ilimi wanda irin wanda bai je jami'a bai samu ba, amma ba sai kun ma kishi wani kin zai iya mun wani ina zaune zai karbi kudi ina soke aljihu ya tafi ya sai da ni ban san ba. Jahidul mushrikeena bi amwalikum wa anfusikum wa arsalatikum, ko yaqin musrikai ta hanyar dukiyoyinku da kawunanku da kuma harsunanku. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa sahahahu al-Hakim, Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi da Imam Nasa'i, Imam al-Hakim ya inganta shi, banda kuma Imam Abu Dawud da Ibn Hibban duk sun rawaito hadisi ne kuma inganta shi. Bari mu kare gaba. Wa Aisha radiyallahu anha qalat qultu ya rasulullah على النساء جهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيه هو الحج والعمرة. رواه ابن ماجه وأصله في البخاري. لكتب أشكال تمرضى بكنا فيه كفاف الله طلاب رسنا فيه ينزل إذا فوجه المسلم تنى إن دغت كفت إثناء أصول فوجه المسلم تنى دوم اللوك سنة كتب مدانا أجريدا مليون متنميك سولا رنكا a cikin minti biyar sai ka isar da saƙon da in mai wa'azi ne babu radio babu talabijin sai ya yi shekara goma yana yi kafin ya isar da wannan saƙon. Shi yasa Turawa da Yahudawa suke amfani da kafofin watsa labarai wajen cimma manufofinsu ko na addini ko na siyasa. Ba ma mu ko muke banzanta da kafofin watsa labaran mu ba ma yin amfani da su wajen yaɗa addini. Yanzu ka duba ko da a Najeriyance idan ka ɗauki kafofi na watsa labarai waɗanda suke masu zaman kansu mallakar waɗanda ba musulmi ba, za ka haɗa da musulmi wani musulmi suke masu shi mai musulmi suke da shi na kafar watsa labarai mai zaman kanta wadda suke ba ta gwamnati ba. To amma su ba tun daga jarida har yi zuwa talabijin har yi zuwa tashar rediyo nawa suke da shi a cikin Najeriya, amma mu kuma bai wajen musamman nan ba. Dauki kuma waɗanda ma ba da sunan addini ba aka kafa su, amma kasancewar waɗanda suke gudanar da su sun zanto masu bin addinin kiristiyaniti ne, gaba ɗaya su aka kiristantar da su. Kaddara hatta na gwamnatin tarayya ko kuma wanda gwamnatin tarayya take da kaso a ciki. Wata rana muna zaune a Jidda a gidan wani abokina, sai kawai muka buɗo talabijin sai ga wannan tasar ta Lagos AIT take kowa take AIT wanda gaba ɗaya idan ka kalle cikin 24 hours kashi 90 cikin 100 na abin da ake yaɗawa kiristanci ne ko kai tsaye ko ta hanyar dabara. Sannan in za a nuna culture ɗin Najeriya ba za ka taɓa ganin an nuna maka mace mai atamfa wadda ta rufe daga gwiwa abin da ya kasa ba. Duk matar da za a nuna ma a tashar to lallai in ta sa suket na arziki shine wanda ya zo gwiwa, amma ba haka ba rabin cin yake. Kuma ana bada wannan a matsayin hoton Najeriya a kasar waje, kuma kashi 40 cikin 100 na abin da ake gudanar da tashar da shi daga gwamnatin tarayya yake, kuɗin mu ne nan mu duka. To kaga anan gurin matsalar mu kenan, anan gurin sai ka ga ina amfani in boko mu musamman wanda suka je koli suke da matsayi ko mukami ko menene ina amfanin su mai wani tunani suke mana mai suna wakiltar mu daidai Allah hakika masu wakiltar mu kadan ne a cikin su in kadan ne ba karatu kare ba amma dan ne ba na bin irin wannan takeitin wallahi idan kaga litinin zaka ga haushi kuma yanzu ka duba an zo NTA din nan an karkata ta NTA boki NTA baro NTA agari a cikin boki kadai to a cikin Gombe NTA Gombe NTA Bajoga NTA Kansungo NTA Wafiti idan ka je kowace state to abinda suke so su yi a tsarin su ba sun je idan aka bude waɗannan kananan tasosin yadda za a kusanto da NTA kusa da mutane to tunda mallakar gwamnati da yanayin sai a farlarta musu jonawa da tashar su ta Abuja ta yadda dukkan programs din da za su rinka yi kafin su yi nasu na gida locally guda biyu sai sun yi guda biyar ko shida ko bakwai wanda yake daga Abuja ne kai tsaye kuma duk abin da za a sa kuma kafirci ne daga can Abuja da take to na mutanen amma muna nan muna ta murna NTA Darajar NTA Azare NTA Bajoga NTA Kwatiskum NTA Ningi har da Ningi mako muna nan muna ta murna amma ba mu san wacce tsaya aka dasa mana a ƙasa ba to kaga anan gurin sai kaga dan boko mu kamar suna da karatun boko amma ba su da wayewa wajen su gano irin wannan illar da ake mana kuma in sun gane wajen mataki suke dauka yawanci muna da sauran sallama ba mu yi faranda kawai sai abin ba arna suka yi wai kuma an tafi lissafi za a sansan sai a ce mu ne kashi 90 66 zuwa 70 cikin 100 wai su ne kashi 30 a gaskiya wannan illa ce wanda ya kamata mu kalle ta tsakani da Allah kafar watsa labarai wuka ce mai kaifi biyu ko a yanki tumaturi da ita ko kuma a yanka alade da ita ya danganta waye ke amfani da ita za a iya amfani da ita wajen sharri za a iya amfani da ita wajen alkhairi to kaddara ta shoshin mu din wanda suke mallakar gwamnatoci na jihohin mu ta sha talabijin ta jiha ta sha talabijin ta abin nan kaga a nan gurin abin da idan ka kalli program din su ya hakuri mana ba nan ka sauke hannu idan ka kalli program din su wa kai ki diddiga anan bana magana akan boki ina magana jihohin mu masu rinjaye musulunci in general akwai wani dan uwa da ya taba gabatar da wata fefa a Kano a gabana wani mutumin Gombe sai ta fata yake kwarai da gaske ina jin Dr. Ibrahim Al-Qadi ne kowa ya gabatar dangane da abin da ya shafi kafofin watsa labarai musamman ma mu wato sai ka samu kusan kashi 80 cikin 100 na program din da ake gabatarwa duk shakatawa ne kidan kalangu da kotso da kutigi da garawa da zabe zaben nan ne mai muku labarin sai ke tirin yau da wane ne kine kowa a cikin an rarraba su ta gudu da wani karanta duk da wato shirye-shirye da ake cewa na shakatawa to akwai kuma shirye-shirye na gaske kamar na wayar da kai kamar kiwon lafiya kamar harkar ilimi kamar harkar noma kamar harkar kiwo ya za a wayar da kan manoma ya za a wayar da kan makiyaya ya za a yi kaza su wannan sai ka samu yan kadan ne akwai kuma na addini tsantsa to kuma wannan sai ka samu suka zama kadan a jihohin mu ma da muke mallakar mu mai kafofin watsa labaran ga yadda muke wallahi sai ka je ka ce NTA Enugu ko kawai ba ma sai ka je Enugu ba ka je nan gudun jihar Benue sai ka samu rabin awa aka baiwa musulmin jihar Benue gaba daya a mako rabin awa a NTA na makurdi kuma rabin awa din nan sai a samu wani ba lalle ba a samu malamin da ku zo wakilce ku sai a samu wani ko bai gidajen malami da katon hula da wani katon rawani da menene ya ci goro yana magana ma ba ajin da yake cewa idan kun yi magana ta kawai kafin a program din Allah hoton Ka'aba kun ji dadi in an gare a nuna hoton Ka'aba kun ji dadi amma mai aka faɗa cikin minti 25 yawanci haka suke mana tashoshin su na kudu mun kuma nan gurin zuwa ba su dama in an ba su dama kuma su zaɓo wanda yake mai iya surutun cikin su kawo mun kuma in za ma a sa mana a can gurin sai a zaɓo ba da gurin cikin mu a sa to duka waɗannan ababai ne da ya kamata musulmi mai kyau tafi amfanuwa da su mu waye mu san ciwon kanmu a siyasa da addini da rayuwa gaba ɗaya Allah ki gane da mu amma lallai kafar watsa labarai tana da tasiri mai yawan gaske da ya kamata a ce ana amfani da ita wajen yaɗa addinin musulunci inda a ce za a sami mutum malami wanda yake mai cikakken bincike kuma idan an zo kamata ka kafa watsa labarai kada ce kawai gata a wani dan wani ne shi ko yana da manya a gari da suke bakin dinsa ko kaza kaza ko dan gidan shehu wani ne duk ba wannan ake bukata ba waye zai jawabi ya karɓa da al'ummar musulmi sai a cikin gari yake ko a ƙauye yake sai a babban birnin jiha yake ko a lokacin gaban yake waye zai yi bayani al'ummar musulmi ta karu a ɗaukaka matsayinta na fahimtar addini din, waye zai yi bayani bayaninsa ya karkato zukatan waɗanda ba musulmi ba zuwa ga addinin musulunci, waye zai ci nasarar mafi ƙarancin abu da ake so ka ci nasara dangane da kafiri ka sa masa shakka kan kafirci ko da bai dawo da musulunci ba, ka jefa masa shakka waje shakka ta shige shi matakin farko kenan. To sabu dole cin moriyar waɗannan kafafen watsa labarai ba mu ya zama dole, shi yasa ko baya da haka kamar a waɗansu kafafen daidai da banda masu kafafen watsa labarai inda ake amfani da su da abin nan za ka samu hatta kafafen na karatu malam wani ya yi latta kan manufofin shari'ar musulunci ko malam wani ya yi latta ko malam wani ya yi hutuba ko malam wani ya karantar ko ya yi kaza, wani kafafen da aka samu wanda ka san ko ba mutum mai malami shi kadai zai iya samun canji a cikin rayuwarsa wani lokaci, kaga wani lokaci ya yi bayani da ya ƙayatar kafin ya sake maimaita irinsa kuma sai an daɗe, sa'a ce da tawfiki daga Ubangiji wani lokaci ke zo wa mutum, kaga an yi wa mutum fatahi ya yi wannan daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To irin wannan kafin ɗin da ake ganin yaɗuwar su cikin jama'a zai tasiri, sai ga wani attajiri ya ɗauka ya je ya samu wani malam hamaki ɗin nan ya ce kafin ɗin nan ina son a buga min 2000. Kawai kai mun discount kan yadda kake sayarwa a kasuwa, in kana sayarwa a kasuwa naira 100 to ni kai mun discount ka sayar naira 90 ko naira 85 ko naira 80 ni zan yi 2000, in ka ƙara wata 1000 din kuma in ka ƙara wani discount duk lokacin da kake kashe ɗaya cikin 100 ne kuma ina ƙara wani adadi ne kaza, sai ka samu mutum ɗaya ya buga kasa 5000 kuma ya ɗauki nauyin rarraba shi da jama'a, don wani yana nan yana da buƙatar wannan kasa ɗin amma shi ba sai yana da buƙatar sa ba, hankalinka baya kan wani, yana kan karta, yana kan kallon kafa, yana kan basketball, yana kan gidan karuwai da filme, yana ganin wannan kafin ɗin inda ya taɓa yaji kyauta aka mai amma ya sa kuɗi ya saya ga da fakitin Marlboro da dai wannan kafin ɗin shi a wurinsa ba haɗu yanda za a yi sauraron wannan, to kaga wannan sai ka je ka ba shi ɗin ya ji. Wani malamin mu ke faɗa mana a Saudiya ya ce akwai wani makwabcinsu yana da ƙaɗan nashi irin samari ɗin nan na NG da garin samartaka, yana ɗan shekara 25-26 ya fito daga jami'a ya fara aiki yana karɓan albashi, ba abin da ya dame shi daidai sallah bai damu da ita ba, duniya kawai kaɗe-kaɗe waƙe-waƙe duk inda aka wata sabuwar waƙa ta ƙasar Turai ko ta ina ya sani, duk inda ake wani rugunuki na wasanni ya sani, idan ka tambaye shi tarihi wa ɗauki World Cup tun daga lokacin da aka fara zuwa abinda zai jero maka shekara ta kaza ƙasa kaza ke ta World Cup, shekara ta kaza ƙasa kaza ce wasannin Olympics kuwa ai ƙasa kaza ta samu gold medal kaza ko wannan ta samu kaza, duk ya haddace wannan tsiyar abinda kawai ya sani kina rayuwar sa, sai ya samu wani kafet na wani malami ina jin Abdul Wahab At-Turairi wani babban mai hutuba ne a Riyadh, yana da tasiri ya iya hutuba ƙwarai da gaske ya iya jan hankalin mutane, yana magana akan wato ainihin tashin kiyama kafir guda biyu ɗaya akan tashin kiyama ɗaya akan tuba, sai guda biyun sai ya samu wa bawa rage ta amma ya fi son ya saurari tashin kiyama ɗin sannan na tuba, sai da ya ba su sai ya sa cikin abin nan motar sai aje shi yarin ke bada labari sai ba a ce wata bai taɓa ma tunanin ma ya gaba wannan kasa ɗin ba, ya ce filin nan tafiya ta kama ce daga riya daga madina zuwa riya sama da kilomita 1000 kuma a mota zai tafi, ya tafi da kasa ɗinsa na wake wake da ya saba ya sa wannan kasa ya kare ya sa wannan kasa ya kare tun yi na jin daɗi har ma jini jin daɗi, ya ce ka bari mu yi waɗannan tsoho mai suke ji ya ɗauko wannan tashin kiyama ɗin ya sa kawai irin da ya yi ya ji me ake ji a kan wurin kuma shi dai nan ɗin ya isa haka, da ya ji na tashin kiyaman nan hankalinsa ya tashi ƙwarai da gaske, akwai lokacin da yana tafiya da mota sai ya tsaya don saboda kuka da yake don tafiyantuwa da abin da kasa ɗinsa, ya gama jin na tashin kiyama hankalinsa ya gama tashi kawai gani yake shi yanzu dan wuta ne abinda rage kawai ya mutu daga wuta, sai ya dauko kasa ɗin na biyu da yake maganin tuba da matakan tuba da kalalin tuba da yadda idan ka tuba duk zunubinka Allah zai yafe maka, ya sa shi ya ji cikin sai da ake kenan har yanzu da Allah, daga lokacin yana cikin motar bai ƙara sarewa ba sai da yayi ilanin tuba ya ce ya Ubangiji na yi maka shelar tuba tsakanina da kai daga dukkan abin da ke da wannan kasa ɗin, ya rinka ɗibarsa yana watsar da su a kan titi yana tafiya gina isar ya da yace ba inda ya zace sa masallaci na khamsu salawat saura awa ɗaya ma lokacin sallar ya shigo ya alwalahi ga nan yayin liman, to kaga irin waɗannan nawa za ka rayar da wannan kasa ɗin wanda in ka ce zauna wurin karatu ba zai zo ba, kai yanzu daga nan gurin wani ya zo daga kofar Gombe wani ya zo daga Nane ne ta waje na nan nan ne yake dab ko ba zai zo ba, ba tunaninsa ba ne ba hankalinsa bai riga ya karkata zuwa nan ba, in me za a yi tafi kenan. Wani ma zai yi wannan karatu in an yawo nan to an dame shi, amma inda mai gabawa ne to unguwa ta yi kyau. To kaga da akwai irin waɗannan mutane, to wannan sai ta hanyar haka da'awa take kai musu. Wani kafin da kai mai amfani akan wata mas'ala ta addini da wani malami yayi, ko a filin wa'azi na ƙasa, ko a najiha, ko a tafsiri, ko a karatun hadisi, ko a menene, ka ji ka ta tsinka ne ka gamsu cewa yayi, to ka iya buga shi biyu uku ba wani dubun ne ba, biyu uku ba wani yaji, ba wani yaji, ba wani yaji. Irin wannan sai mutane da dama su fi ta hanyar ka. Wannan hadisi da muke cikin sa hadisin ummi na Aisha, Allah ta kare da a gare ta, kalat tace qultu ya rasulullah, nace ya manzon Allah, alal nisa'i jihadun, lafazin alal nisa'i jihadun khabar ne, amma ma'anahu al istifham, neman tambaya. Ana kaddara hamzatul istifhami a alal nisa'i jihadun, amma sai aka shafe hamzatul istifhami li'annaha ummul ba, domin a cikin adawatul istifham ita alhamza ita ce ummul ba, ita ce shugaba, ta fi hal karfi, ta fi dukkan sauran adawatul istifham karfi. Don haka duk abin da yake da halin irin nata ya juzu da hama la ya juzu fi gairi, ya halatta gare ta irin abin da sauran adawatul istifham da halatta gare su. Yanzu ka bar kana wa akhawatuha, kaga kana ita ce ummul ba, ta fi amsa, ta fi asbaha, ta fi zalla, ta fi bata karfi. Don haka yake halatta wani lokaci ka shafe kana din, ka shafe ismu kana, ka kyale kabar kana shi kadai, amma sauran ku sai ka kawo su a cikin zance. Ina fatan kun fahimta. Alal nisa'i jihadun, ma'anarsa shin akwai jihadi akan mata? Haka ta tambaye annabi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake na'am, eh akwai jihadi akan mata, jihadun la qitala fihi, amma jihadun da babu fada a cikin sa, babu zubar da jini a cikin sa, huwa al-hajj wal umrah, shine aikin haji da kuma umra. Rawahu ibn majah ya rawaito shi, wa asluhu fil bukhari, asalin lafazin hadisin yana cikin bukhari, malin ya lamba da kasa yace huwa fihi bi lafzi, a cikin bukhari din lafazin hadisin shine qalat aisha, aisha ta ce ista'zantu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na nemi izinin annabi fil jihad, wajen zuwa yaki, fa qala sayfi jihadukun al-hajj, jihadun hukuma ta shine aikin haji. Dan me aka ambaci jihadi a matsayin aikin haji ka a matsayin jihadi? Dan a cikin jihadi akwai wahalar da kai, ko ba haka ba? To haka a cikin aikin haji na akwai wani nau'i na wahalar da kai. Kuma me annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi lokacin da yake jihadin ku shine aikin haji? Abin nufi mata ba sai sun je jihadi ba? Ana kafa hujja da wannan hadisi ne bisa ga cewa fita jihadi a wurin mata ba dole bane, amma kuma la yankil jawaz, hadisin baya kore halacci. Idan mace ta sanya kanta kalli, ta ɗauki mashin ga ta rike, ta ce za a tafi, ba za a ce ba koma gida, amma lokacin da ake kururuwar maza ku fito, ba za a ce ba ke ma fito, don ba wajibi bane a kanta, amma in ta tafi don neman falala ba. Shi yasa lokacin da Bukhari ya kawo wannan hadisi kuma sai bin shi da babin halaccin fita mata yaki. Ina ba ta fahimta, ashe ba wajibi bane a kansu? Menene jawab ne? Jaiz ne, in sun gada ma su je, in sun gada ma su ke zuwa. Shi yasa hadisi ya tabbata cikin sahih Muslim, lokacin ghazwatu Hunain, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Ummu Sulaym mahaifiyar Anas ibn Malik da wata sharbi ya roƙa a hannunta irin gawo jini na wuce dinnan, yace me zaki da wannan? Tace ga sunan a hannuna duk kafirin da ya rako kusa ne in farka masa. Allah ya jiddiga kai, yace ya kyale ta, bai kuma mai yadda wakar ki mata ba ta jihadi. Ina fatan fahimta. Kuma shi yasa waɗansu malamai suka ce wato abinda hadisin ke nufi ba wajibi bane akan su ɗauki makami su je yaki hujuman illa annahu jaza lahunna difa'an. Akwai wani tsakanin al-jihadu hujuman wal jihadu difa'an. Idan an ce al-jihadu hujuman, ku kai hari wajen kafirai, a nan gurin ba a tafiya da mata, ko kuma a ce ba dole bane mace ta je, amma al-jihadu difa'an, kafirai sun kawo wari gari, in mata sun fito za su kare, sai mu ce banda ku, sai a ba su dama. Wannan an riga an shigo garin ku ne, kowa ma zai fito a yi. Ashe kenan fitar su don a kai hari ne aka ce ba dole bane a kansu, amma in an kawo muku hari don a kare gari, a kare abin nan, to wannan ya zama wajibi a kanku, ya zama wajibi a kan wanda take iko a cikin su. Haka wasu malamai suka faɗa. Ina fata an fahimta. Waɗansu kuma suka ce abin da yake ba wajibi ba a kansu shine yaƙin, amma hidindimu na masu yaƙin kamar gyara mutane bindigogi, gyara musu abin nan, wasa wuka, wasa takobi. Ina fata an fahimta. ba sanya dafi da kibo da kiboyi a mika da kuma dafa abinci da jiyatan marasa lafiya wannan duk wajibin su ne idan ana jihadi su ne dan idan ba su yi wannan ba dole maza ne za su yi wa kansu wannan to dole a rage kenan wani adabi na sojojin yaki suna wannan aikin ina fata mun fahimta amma idan mata suka tsaya wajen yin wannan aikin dafa abinci kula da mara lafiya wata wuka gyara harsashi yi wa bindiga sabis zama duk an koya musu wasice duk wannan sun koya to kaga za su wassara muku adadin mayakan ya yawaita don sun cike gurbin da in ba da busi ba da maza ne za su ina fatan kuna fahimta da kyau a takaice dai ba wajibi ba ne kan mata ɗaukan makami don fita su kai hari inda kafirai suke to amma idan sun yi hakan ya halatta sannan idan adadin musulmi ya zanto kaɗan dole ne a fita tare da mata ɗin ya zanto su kuma don su yi wa musulmi waɗansu ayyuka na dafa abinci da kaza irin waɗanda na zana don idan maza sun tsaya su da kansu ba za su iya ba ko kuma za a rage adadin mayaka ina fata an fahimta na ga wani ɗaga hannu a nan wajen me kake so ka ce. Ai arba an gama ke yasa ba ku rike yin sunan ku ji amsar ku za ta zo cikin karatu wato dai alakar wannan hadisi da kitabul jihad dan bayyana cewa fitar mata yaki ba wajibi bane ko ba haka ba amma ya halatta manzon Allah kuma ya ce musu jihadin ku shine aikin haji dan shi yaki ba kullum ba ake zuwansa kada mata su ji in an hana su fita yaki gaba daya kuma ga shi ba kullum bane ba kenan ba su da wani aiki da za su cike laban wancan na masu jihadi sai aka ce ga aikin haji an gane ku رواه ابن ماجه واصله في البخاري وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم يستأذن في الجهاد ولمتين يزو وجه منزل الله صلى الله عليه وسلم ينا نيم اذن منزل الله دن يفتياك فقال في منزل الله احي والداك ايا ينك قداد يسنى لنبري قال نعم يتي ايه قال منزل الله ففيه ما فجاهد جيت كنسو كي جهادي ma'ana da'a da zaka yi musu da biyayya da zaka yi musu shine jihadin ka je kai jihadin ka muttafaqun alayhi wa hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wa li ahmad wa abi daud min hadisi abi sa'id nahwuhu imam ahmad da abu daud sun rawaito ta hanyar abu sa'id al-khudri kwatan kwatan wannan wa zada sukan ce nahwuhu a larabci sukan ce mithluhu idan an ce abu mithluhu wanda yake daidai waje da shi idan an ce nahuhu abinda yake makamancin sa amma ba su daidai wa daidai ta ko ina ba kun gane wazada amma a cikin wata riwayar akwai karin cewa irje fasta'zinhuma fa in azina laka wa illa fabirrahuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da su irje ko ba wajen iyayenka fasta'zinhuma nemi izinin su fa in adina laka in har sun maka izini cewa ka fita shikenan wa illa in ko ba haka ba fa birrahuma to kaje kai musu da'a kaje kai musu da'a to wannan hadisi ne yake nuna ba malamai suka ce abin da wannan hadisi ke nuna ba idan mutum yana da iyaye guda biyu ba shi halatta ya fita jihadi ya bar su sai in ya nemi izinin su waɗansu malaman suka ce amma in shi kaɗai ne suka dogara da shi amma in ban da shi akwai waɗansu ƴaƴan dan ya fita babu laifi waɗansu malaman suka ce mutlaqan ne sawa'un ban da shi akwai waɗansu ƴaƴan ko kuma babu kowa sai shi wajibi ne sai ya nemi izinin su in kuma sai ya nemi izinin su kafin ya fita ina fata an fahimta tun daga sunan manzo Allah sai je ka nemi izinin su kuma hadisi ne sahihi in sun maka izini ka fita in ba su maka izini ba ka baka wannan kuma malamin suka ce eh wannan mas'ala haka take amma yayin da jihadin bai zama fardu ainin ba akan shi wannan dadin yayin da jihadi yake matsayin sa na fardun alal kifaya sojojin musulunci za su tafi adadin da za su tafi din nan sun isa su fuskanci waɗannan kafiran su lallasa su wani yazo zai karu a cikin su kaga shi fitarsa ba dole bane da in bai je ma waɗancan su isa to irin wannan fitar ce dole ko an yi mai ko an nemi izinin iyaye amma idan jihadi ya zama farbu ainin a kansa sai da kafirai sun kawo hari cikin gari ila ga sunan sun yi wa gari kawanya ana ba buƙatar wani neman izinin iyaye suka ce domin a lokacin ta hawwala jihadu ila fardu ain jihadi ya zama mai farbu ainin to haka biyayya ga iyaye na farbu ainin
sai suka ce to amma abin da muke kallo biyayya ga iyaye fardu ainin jihadi anan ya zama fardu ainin to amma lokacin da kake biyayya ga iyaye me kake so ka kare kana so ka kare rai ne kare salwanta kila uba na bukatan abinci yana bukatan gyara masa daki yana bukatan ruwan sha yana bukatan magani in ka sanar da masa da abinci da ruwan sha da magani duk me kake karewa rai amma idan ka fita jihadi me kake karewa addini da rai din gaba daya dan ɗaya daga cikin maqasid na jihadi shine litakuna kalimatullahi to wannan kaje kake karewa to da mai kare rai da mai kare kalmar shahada wannan shi kalmar shahada ta ji da haka anan gurin suka ce yayin da jihadi ya zama fardu ainin ba sai ka nemi izinin iyaye ba dan ko da kasancewar biyayya ga iyaye fardu ainin ne amma jihadi ya fi zama fardu ainin anan gurin dan wa fil jihadi difa'un an hawzatil islam kariya kake baiwa shingen musulunci iyakokin musulunci amma biyayya ga iyaye kariya kake baiwa rayuka to baiwa musuluncin kariya kuwa shine baiwa rai kariya dai idan an tsaya musuluncin zai tsaya rai din ina fata kun fahimta a wani lokacin ba sai an bayar da rai din sannan musuluncin ya tsaya ba ma cikin jihadi akwai mutuwa dan haka mutane ke kinsa kutuba alaikum alqitalu wa huwa kurhun lakum wa fa anta karahu shay'an wa huwa khairun lakum wa fa anta tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun dan haka dai wannan matsala ta neman izinin iyaye idan mutum zai tafi jihadi ana magana idza lam yakunil jihadu fardu ainin idan jihadin bai riga zama fardu ainin ba idan jihadin farmaki za a kai wa kafirai can garin su inda suke kuma adadin da zai tafi zai kai farmakin ya wadatar ko da kai baka shiga ba to haka wadansu malamai suka fassara hadisi amma idan jihadi ya zama fardu ainin ta yadda kafirai sun shigo garin ku suna karkashe mutane anan ba ka bukatar neman izinin iyaye kai tsaye za ka fita ina fata an fahimta haka kuma sun kuma malamai suka ƙara bayani suka ce wannan hadisi ana magana ne idza lam yastanfir al-imam akwai abin da ke kira al-istinfar amirul mu'minin na musulmi ya kulle cewa a fito yaki to dole ne dukkan maji karfi ya fito ko ɗaya ya sun izini ko bisa izini ba don ya kulle musawa gari gaba daya amma idan ya ware wata runduna ya ce muna son adadin mutum 500 su tafi kuma an samu wannan adadin ko da kai baka je ba daga baya kai ba halatta ka shiga cikin su sai ka nemi izinin iyaye kai ko da ma adadin bai cika ba dan kai in baka je din ba za a samu wanda zai cike gurbin ka ina fatan an fahimci wannan matsalar wa an jarir radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana bari'un min kulli muslimin yuqimu bayna al-mushrikina rawahu thalatha an karbo hadisi daga jarir ibn abdullah al-bajali Allah ya kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ana bari'un min kulli muslimin yuqimu bayna al-mushrikina ne kam na barranta daga dukkan wani musulmi da ke zaune a tsakiyar kafirai bai hijira ba na barranta gaba da sa na barranta daga dukkan wani musulmi da yake zaune a tsakiyar kafirai wai wannan ko abar mu aiki wani fa yanzu ne je America zo na wani je Ingila zo na wani to Belgium wani je Faransa wani je ai ba ma irin su Faransa su Ingila ba ina ana sa musulmi kai wani je Denmark wai ai sai da halika wani ya ta muni ce ko je ungur ya logo ala kulli hali abinda dai ake nufi ga mutumin da hadisin yana magana ga mutumin da ya zauna a cikin kafirai karanta da ke primary zai karantar da ilimin boko din tsantsa malaman musulmi shi ma mai makarantar musulmi yaran su iya turancin su iya lissafin su duk abin da zasu ga su tarbiyyar addinin su in yan mata ne da gyale da hijabin su an saba musu a kan gurin fadaka kai yarka a kan gyale sai an dake ta dan mai tafi gyala kanta dan kwaliba a kai su za a dake yarka dan mai tafi dan kwaliba kanta dan Allah ta koyawa yarinya ta cire dan kwaliba ta ajiye ke kara ba a primary ta zo ta yi juna da cikin da su gudu suke kara cire ta saba tana cirewa lokacin da ta kai shekaru 18-19 a duniya sai ka ce ta daura hijabi ta daura a cikin ita sanar da sun yi ake tankwara shi idan ya riga yana ɗanyensa ake tankwara shi da ya bushe shi kenan kuma ya zaka yi da shi to abin da kai cin shi ne wai ba mu da kishin da za mu kafa makarantunmu ni abin da nake cewa kullum ga mutanenmu shi ne ya halatta ka buɗe makarantar don ka samu kuɗi ma ko ba don Allah ba ya halatta
ne yake duba Allah ta'ala to ka bude dan ka samu kudi dan ɗaya daga cikin abin da ake samun kudi yau akwai wannan da ka bude makarantar boko a titi mai kyau irin ko cikin jiyar a ko kuma dai kusa da wani katin titi ka samu wani mayan zane ya maka tangame mai irin signboard din nan da kyalekyale su da ware ne magana fata daga ta kare ka tafi wa ɗansu fulawoyi shikenan kuɗin ba kai ka samu kai wa addinin hidima ka samu kuɗin ba amma matsalar mu shine muna son mu samu kuɗin don mun fara yau shi kuma aikin gudanar da makaranta ba da ka fara ba kake samu kuɗi ba ka samu kuɗi kullum da shekara biyar ne ko shida ko bakwai amma ba da ka fara ba yanzu za ka samu kuɗin in ka inganta ta kara gata mata foundation mai kyau dan yanzu misali idan ka ce ka buɗe primary za ka buɗe class 1 A da B kana buƙatar malamai na sun tsare maka wannan aji in malamanka suna da haƙuri malamai uku sun isa dan duk lokacin da malami bai ke aji ɗaya yana waje wani ya fito daga aji wannan ya shiga wancan kuma sai fitowa za su iya rike makarantar daga karfe 8 zuwa karfe 1 na rana a wannan tsari ko karfe 2 na rana a wannan tsari mataki na primary idan kana son kai rawa ta kusa sai ka sa malamai hudu hudu suna aji hudu suna free suna bi kai suna aji bi suna waje to lokacin da aka zo shekara ta biyu ka sake daukan sababbin kashi na dalibai class 1 A da B lokacin wannan ya zama 2 A da B sai ka sake dauko malamin hudu sai kawai za ka kara sai su rike duka waɗannan ajujuwan ko bi kaɗai za ka kara sai ka ga makarantar tana kara faɗi adadin abin da kake dauka a kowace shekara yana raguwa na malamai to kuma in kana bada ilimi mai kyau labarin makarantar yana ta kara yaduwa ko ina da ko ina to da wannan ne ake abin nan sai ka samu cewa su zo garin mu su bude makarantun mu wai sai kuma je mu dauki kudin mu kai musu mu ba su kudi su kiristantar da yayan mu ai wanda akwai wauta a ciki ka biya kai da kanka zaka biya a zarewa danka tarbiyar addini kuma a zare masa hatta koyar kalta dinka ma sai sun zage ka wata rana na je CTV ina da program a CTV na je recording sai ga waɗansu yara an kawo su daga irin private school din nan malamar da take tafi da su wata irin NYSC din nan ce Iyamura na kalli sunan makarantar da tabbatar ce a ta arna ce to sun zo za su yi irin program na yara da ake a gidan television za su yi wani wasan kwaikwayo sai ana son a cikin wasan kwaikwayon saƙon da suka nuna za su samar a television din shine wato matsala da ake samu tsakanin masu gidajen haya da masu haya akwai wannan matsalar kwaikwayo ana samun matsala kuma duk shekara mai gidan haya ya ƙara kuɗi kaga akwai wannan matsalar wannan gaskiya ne saƙo ne mai kyau amma da yake sun iya makirci sai aka kawo hoton shi wanda zai fito a matsayin shi ne mai gidan haya din da dogon riga kamar wannan tare da wando da kuma rawani a kansa shi kuma wanda yake hayar wanda shi ake musgunawa da gajeren wando da shek ka gani za su nuna a CTV Kano amma wanda yake producer din program din ba zai gane wannan tsayar ba ban manta bane Muhammad bin Usman muka ja shi gefe guda muka je muka zagaye shi a wani daki muka musu tsawa muka ce yanzu ku da rashin hankali wannan za ku dauka an riga an yi recording kawai da ake ta yanzu a yaran din wannan program din zagin mu ne fashin mutuncin mu ne to sai ka samu mu da irin mutane ne mu to ire iren wannan nawa ne kuma yanzu an ce the best one primary school da ke cikin private primary school the best one wanda dai ake ta ATBU ko ita ce ake ta kaiwa da komowa to ka dai ka samu ka ga yadda wannan arnan suke tursasa yayan musu ba yake ba to ire iren su kuma suna nan banda ita ire iren su kuma suna nan da yawa amma abin takaicin shine mu me muka yi me muke shirin za mu yi ni ba na jin takaici wai in biya ɗana kuɗi yayi karatu in na yarda da wannan karatun da nake so yayi matukar wannan karatun da nake so yayi zai amfane shi a addinin su da rayuwarsa amma yanzu yawanci mutanenmu in ka zo ko na zo ko kuka zo nan gurin kuka bude yanzu misali a ce a nan Gwallaga babban masallacin juma'a an bude private school da suke private mutane za su kawo yansu amma ba za su buwatsu kulfis ba saboda ne kai musulmi ne kawai ba su ba su kuɗin ba laifinka a wurin su don bai ka zama musulmi kuma su ba su kuɗi amma in so kai ƴaƴan sojan ƙarma fa ba ma ba ma makaranta za su biya ba sai sun je banki za su je banki ne su biya su taho su je su kai su nuna sun biya kafin a karɓi ba kuma sun yi da wannan gaskiya akwai sauran aiki a gabanmu kuma wallahi aka tsaya za a yi wannan gyaran fa abu ne mai sauki na zarraba na gani ina faɗa muku ne ta hanyar tajriba tun lokacin da na dawo daga Saudiya na bude primary boko din ake karantarwa kashi 60 zuwa 65 boko kashi 40 zuwa 45 arabiya musamman kuma karatun alqur'ani kuma kowanne muka ce mu nemi malamin su da ya iya din wanda ya kware a fannin aka sa har muka zo ma mun kai muna yaye yaran muka zo muka bude junior secondary school a kukuce shekarar da ta wuce muka fara yaye dalibai a Kano da aka zo za a yi jarabawa ta science and technical schools board sai muka je muka karɓo san su muka cike muka ce mun za mu shiga bayan jarabawa sai aka sanar da mu aka nuna mana gasanta din mu da zamu je mu yi jarabawa lokacin da muka kai yaran mu a makaranta da hijabin su da menene ana musu dariya karatun islamiya ne su kuma wannan me kawo su karshe makarantar mu ta zanto ta daya a jihar Kano gaba daya yan arabiyan da ake gani su suka zama na daya a jihar Kano jarba ta san san cikin kasu ko ita ta zama na daya yaran da ya zama na daya a gaba ɗayan jihar Kano a makarantar mu yake ko ba makarantar mu a cikin ajin su shine mafi danganta amma shi ne yin zakara gaba daya a jihar Kano ga makarantun arnan dukkan su da su muka zo muka zauna to in za ka yi irin wannan makarantar shawarar zama ko za ka wanda zake da niyyar wannan makarantar sai ka ci da shi na hakuri kuma sai ka yi ba su ni ba sabo karka nemi yabon Bahaushe in ka ji Bahaushe yana zama ka shirye kake ka bari da ya zage ka ya muni tsawon shekara biyu ka jure a shekara ta uku zai zo ya fara yabonka amma wai da ka fara abu a makon farko ka zana ta kai alhamdulillah ma'ana sa karfi kake wallahi tallahi ka je musu akan wata jiri ta tasu amma ka bari a tafi shekara ɗaya shekara biyu shekara uku ana ta hajin ka kana ta jurewa ka yi banza da su sai da na duba dukkanin nawa ake biyan kuɗin makaranta a makarantu irin namu a wancan lokacin na shekara 4-5 akwai wanda ake biyan 5,000 akwai wanda tama akwai wanda ake biyan 6,000 akwai masu 7,000 akwai masu 1,000 kaza sai na ce to mun zo mu sana mu 1,000 akwai wanda ta aka ce yayi wanda suke shi kenan a mai shekara gaba ɗaya 2,000 to wannan fa 2,000 shine kuma sai a zo ba za a biya ba kawai wani na ganin da kuna gaisa a masallaci sauran sai na ganin tunda dai ya je ka sallah ya riga masa gata ko me yasa ya biya dan sa kuma sai ya biya school fees wallahi haka mutanen mu suke wallahi wani na ganin tunda ya je ka sallah kuma kullun an zo karatu na sun gaba ya ga me muka gata yanzu abin da yake karantar da dan sa da matar sa kirta sai sabilillah wannan tunanin fa shine tutar da mu fa to sai ne muka fuska shamu sai na hada su da yara yan boko su yi karɓi kuɗin idan suka zo suka hayaniya in ce kai ma'aikaci ne ba wai hayaniya za ku yi da mutum ba ko ya biya ko ka kori ɗinsa ni kuma ina nan ina jira in ga wanda zai zo ce mun an kori ɗinsa a mayar aka yi hayaniya aka ƙare aka zo aka shiga zage-zage aka fito duk Kano ba wanda nake jin magana sa sai Dr. Ahmad da aka garzaya aka je aka samu Dr. Ahmad shi ko Dr. Ahmad ya riga ya san komai wanda yake kukan nasa ya ce yaran ka nawa ya ce yara na uku ya ce nawa kake biya ko ya ce ai yana biyan 2,000 ne ya ce to ni zan maka wani gata guda ɗaya kaga dai ƴaƴanka ne in za ka biya 5,500 kowanne daga cikinsu nawa kenan 15,000 ya ce to ni zan baka ba ma 15,000 ba 10,000 zan biya ya zama 30,000 zan baka wannan kudin amma ka zauna ka karantar da su da kanka ƴaƴanka ne zan baka kudin ka zauna can su da ai malam business din mu sai ya kare ba kurin mu ta kare sai ha to malam kenan ka san mu da mamara fahimtar shi malami komai nashi daban anan kasar mata ta shi daban mota ta shi daban riga ta shi daban komai nashi da karshen kasar da zaran ya dan yi sama sai a cika gona wani irin malamai ne kuma to ba za mu taɓa fahimtar addini ba sai mun gyara wannan fahimtar malamin addini yanzu dan Allah idan aka dauka malamin addini zaman to shine karshen ci baya to wanda yake waje zai shigo yazo ya kalle wannan ya ga shekarar shi 30 yana neman ci a cikin addinin amma gashi nan gurin rigarsa dun maho dan Allah zai shigo zai ce kai wannan abu shi ne dade ba kuma shi ne a gaba ni ban lasara zuwa sahun ba ya halin Allah gane da amma dai dan Allah a samu wasu zuciya su kakkafa wannan makarantun private su kakkafa kuma su samu zakakuran malamai kuma su yi hakuri su jure dukkan wani wulakanci wanda duk yazo da zage-zage ya kokarin kai masa bayani in ya ki fahimta yi banza da shi kawai ka'idar da ɗauka kenan duk wanda yazo da hayaniya zan zauna da shi in masa bayani in ya fahimta shi kenan bai fahimta ba zan buɗe littafin in ci gaba da karatu yana hayaniyarsa ina karatuna ya gaji ya tafiyarsa shi kenan da aka yi wannan aka saba shekara uku hudu shi kenan sai aka saba ina ji shekara daga shekara biyu zuwa yanzu ba wanda ya zo kawo min kuka akan cewa makaranta kan ɗansa kaza 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 saboda ya riga ya san ka'idar da na tafi ta kai sai dai a yi zage-zage a yi hayaniya kuma ina ji kuma in na ganka kuma ba mu gaisa kuma in rike hannun kan ki saki da wuri na ne dai ba gane kai ne ka zage ni tun nan da bana وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية متفق عليه وعن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه وعن عبد الله بن السعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو رواه النسائي وصححه ابن ماجه فصححه ابن هبان نعم ان كبر عبد الله بن عباس يقول من ذن الله لا هجرة بعد الفتح باب وته هجرة بين بود مكة ابن اكي نفي ده الفتح بود مكة كده ولكن جهاد ونية سيدي اكوي جهادي سننكم اكوي نية to da wannan hadisin ne waɗansu malamai suke cewa ashe hijira ba wajibi bace ba waɗansu kuma suka kafa hujja da hadisin tsago kan cewa ashe hijira wajibi ce kun gane don hadisin tsago ya ce ana bari'un min kulli muslimin yuqimu bainal mushrikeen na barranta daga dukkan wani musulmi da yake tsaya da yake zauna a tsakiyar kafirai wato tunda manzo Allah ya ce yayi bara'a da mutum shin zai bara'a da mutum idan mutum ya bar musuhabi sai idan mutum ya bar mai wajibi to ita ce hujjar malaman da suke ganin hijira wajibi ce wannan kuma da yace la hijrata ba'da al-fath sai wannan suka ce to kaga wannan ya nuna ba kafin bude makka hijira wajibi ce amma bayan bude ta kuma ta zama ba wajibi bace ba ina ba nuna fahimtar matsalan amma a gaskiyar zance ya yan uwa hijira ta mutum ya tashi daga garin da yake ya je wurin manzon Allah a Madina ya tare a can gurin wajibi ce wannan hijiran kafin a buɗe makka amma daga lokacin da aka yi fatahu makka sai zanto wannan hijira ɗin ba wajibi ba wanda ya ga dama ya zo wurin manzon Allah wanda bai ga dama ba ya zauna a garinsu ko ƙauyensu inda yake to amma bayan manzon Allah ya bar duniya dukkan wanda ya musulunta ko zama ya kai shi wani gari inda mafiya rinjayen mazauna garin ba musulmi bane ba ko ya musulunta a garin da mafi yarin jayensa ba musulmi bane ba kuma ba zai iya samun yancin aiwatar da ayyukan addininsa ba to shi ma wajibi ne ya hijira zuwa dukkan wuri inda zai iya yin addininsa sawa'un wannan garin amirul mu'minin ne a garin ko kuma a'a gari ne na mafi yarin jayen musulmi shi kuma yana da inda su musulmi din su zama minority to wajibi ne ya tafi inda musulmi suke da yawa don ya samu damar yin addininsa ina fatan kun fahimta wato wannan magana a haka ita ce za ta fi haɗa kan dukkan dalilai ɗin domin za mu zo mu ga waɗansu wurare waɗansu sun yi musulunta ba su yi hijira ba manzon Allah ya kyale su kaga wanda suka ce hijira wajibi ce sai a ce dan manzon Allah ya kyale waɗanta ina ba ban fahimta to kuma za mu zo mu ga waɗansu ayoyi suna zargin wanda ya mutu a cikin kafirai bai hijira ba innal ladzina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أولئك ما رواهم جنة لا يسره تقاد أنن آية نانونا وقال دهار متوى تزو متو سنا قلن ده كافرين سكي سكي كما سن في سيوة باسا سامي إكم أيوة تد الدين سو دوتي هجرا بهار متوى تزو متو سو ملائكو جاسك ربطلا يكن سنه ألعاب سوء الظالمين ألوك سو سبو دلتي هجرا انزالين سيدي kuma kalu za su ce da su fima kuntum a wani yanayi ko kasance me ya hana ku fita kun hijira قالوا سيسكي كنا مستضعفين في الأرض من ظلم تو أراننا مبامة لك أسنك تا مبامة لك أسنك تا ميزا بطا أدينك أزاهري بغام إيه بين دا أدينه وبدن لا أسنك تدو قالوا ألم تكن أرض الله واسعة سيسكي كسر الله باسر فاتيني الوا فتهاجروا فيها كسامة ما تهجراء تكن تكون سيدا جلع حكما لا يكون ذا سنزرقي سدو النزل تتاقى إذا ما كأيكونا أرسيما قاسي هجرا مواجبي إذا ما كان وطن سان وطن دا وطن سما sun musulunta suna garin su kuma annabi ya kyale su a garin nasu ba tare da abin nan ba amma ya ce dai in an zo ku mutanen gari kuka yake kuka je kuka samu ganima ba mun zai kuma da can ba kaga sai mu zace hijira kuma ba wajibi bace ba dan haka dai hukuncin hijira a jumlace a takaice ya'yan uwa lokacin da mutum yake zaune a garin da ba wa samun daman aiwatar da addininsa za a yi masa gurgunawa mai tsanani ko ta baya zuwa ga rasarinsa ko kuma gaba ɗaya sai dai in ya daina addinin kawai ya bar imanin zuci ga wani gari kuma zai iya zuwa inda zai iya yin addinin nasa sama da nan to ya zama wajibi ya tashi daga wannan garin ya je wancan garin da zai iya yin addininsa wannan hukuncin yana nan tabbatacce har ya zuwa ranar tashin kiyama baya canjawa ina fatan kun fahimta amma hijira da ake cewa babu ita bayan an buɗe makka ita ce ta mutumin makka ya bar makka ya je wurin annabi a madina to yanzu bayan buɗe makka makka ta zama garin musulunci wa za ka gujewa ba dole bane mutumin makka a ce sai ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzon Allah ce la hijrata babul fatih walakin jihadu waliyyu yace amma jihadi yana nan sannan niyya tana nan shi suka ce menene amfanin kawo kalmar jihadi da kawo kalmar niyya suka ce domin da hijira da jihadi ababai ne guda biyu wanda yana wajibtar wa dan adam mufaraqatul awsan mutum ya bar garin su ya bar kasarsa a hijira zaka bar kasarka to haka a jihadi ma zaka bar kasarka inda yace babu hijira yayin shiru to sai wani ya dauka koma wani hali na barin gari babu shi aurin shi daga dole zaka zauna a garinka amma da manzo Allah ya kore barin gari da nufin hijira sai kuma yana ana iya barin gari dan me dan jihadi sai kuma yace waliya haka ana iya barin gari don dukkan wata niyya ta gari sawa'un niyyati ta zuwa neman ilimi sawa'un niyyati ta zuwa fatauci dukkan wannan niyyoyi ne da ya halatta ka bar garinka zuwa wani gari dan saboda su ina fatan kuna fahimta shine walakin jihadun waliyya muttafaqun alayhi malam yayi lamba da kasa yace ai la hijrata ila makkata li'annaha ba'dal fatihi sarat dar islamin tuqamu fiha ta'airuhu yace ai abinda ake nufi babu hijira a je makka domin bayan an riga an bude makka makka ta zama garin musulunci ana tsayar da ka'idojin addini da ayyukan addini wa tusanu fiha huququl muslimi wa karamatuhu a makka ana tsare haƙoƙin musulmi da karamcinsa bayan an riga an bude ta amma ayyu baladin akhar la takunu al'izzatu fiha lil muslimin amma dukkan wani garin da musulmi ba su da karfi a cikin sa wala tuqamu fiha hududullah ba a tsayar da haddin Allah ciki wala yu'maru fiha bil ma'ruf wala yunha 'anil munkar ba a umarni kiyawa ba a hani daga mummuna wajibun alal muslimi an yuhajira minha ila baladin islamiyyatin yatawaffaru fiha dhalika ya zama wajibi ga musulmi ya bar irin wannan gari ya tafi wani gari na musulunci wanda a ciki zai samu dukkan wadannan ababai na umarni da kiyawa hani daga mummuna tsayar da dokokin Allah karfafar musulunci wa ya'manu ala dinihi min alfitan dan ya aminta akan addininsa ta yadda ba za a fitine shi ba حديث نبينا أبو موسى الأشعري يتي من ذن الله يتي من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله واندي ياكي دو من كلمة الله تزنتو إتشي مفيد وذكرة تو واني ياكي دم الله كلا تو أمفانين كاوانا حديث أتكين كتاب الجهاد دن أنونا جهادي بايا يوا سيدنية قدك متومن ديكي نيمان بابا قدك متومن ديكي صلى الله سيدنية سيدنية niyyar ka kuma sojan jihadi ta zanto dan kalmar Allah ta daukaka wannan hadisi ma ne ya kawo shi ne a gutsare amma in ba haka ba wannan ya tambaye manzon Allah yace ga mutum yana yaki dan riya ga wani yana yaki dan jarumta ga wani yana yaki dan neman kaza wane ne a cikin su yake yi don Allah sai manzon Allah ya ce man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya wanda ya yake dan kalmar Allah ta daukaka shine kawai yake dan Allah amma wanda ya dare bai da lada wanda ya dan kawai jarunta a ce masa jarumi ko kaza shi ma bai da lada ina fata ana fahimta to anan gurin sai malamai suke kawo wata mas'ala ita ce mas'ala ta tashrik aslan niyya ya kamata mutum ko in ce ya waje mutum yayi niyyar jihadi dan Allah to amma sai ya kasance kai niyyar jihadi dan ka samu lada a wajen Allah kayi niyyar jihadi kuma dan ka samu ganima ka hada ba bi cikin niyyar ka jihadin yayi ko bai ba
kaga wadanda suka yi sunu su ba ruwansu wato dai a zuci sun ce Allahu a'lam ina jin haka suke dashi yayi to wanda ya jihadi don Allah kuma sai ya gama niyyarsa kuma yana son mutane su yaba masa ko yana son mutane su yaba masa na farko dai duk mutumin da ya yi niyya don Allah kadai wannan ko shakka babu yana da lada duk mutumin da ya yi niyya don ya samu lada wajen Allah sannan kuma ya samu ganima suka ce yana da ladansa yana da ganimarsa ba abinda zai hana mishi lada musamman ma in ya zanto maqsudinsa da karɓar wannan ganimar daga hannun kafiri ba wai dan shi kawai ya kusance ba dan kafiri ya kaskanta ka sa ko kaskanci ka ga dukiyarka kawai a hannun wani to yayi haka dan kafiri yayi ne ya ji haushi to shi ma wani abu ne na samun lada shi karan kansa wannan din dan Allah ya ce wa la yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalan salih inna allaha la yudhi'u ajra ba yanda za a yi su musguna wa kafare kowane irin nau'i na musgunawa face sai an ba su lada akan haka in ka kwace duke su ba ka musguna masa ba to zai biya kaskanta to wannan kana da lada in kai dan Allah sannan zai iya yiwa mutum yana son ganimar dan idan ya samu kudin ya zo ya gina islamiyya ya gina gidan marayu ya gina masallaci ya sai wadansu bindigogin ya kara ajiyewa dan idan wani jihadin ya taso yana da lada ko ba da lada ba ko shakka ba da lada wannan to wannan ake kallo to amma wajen mutum ya samu a ambace shi fa to nan gurin waɗansu suka ce idan yana nufin a ambace shi da alkhairi bayan mutuwarsa yana da lada amma idan yana nufin kawai a yabe shi dan a koda shi a duniyance ba ya da lada suka ce domin yabon mutum da alkhairi bayan mutuwarsa ɗaya ne daga cikin abinda manzon Allah ya nuna cewa ana alamar kyakkyawar cikawa ɗaya kenan ga annabawa da kansu sun yi addu'a su samu wannan an gane ko annabi Ibrahim ya ce waja'al li lisana sidqin fil akhirin waja'al li min warasati lisana sidqin fil akhirin wanda zaka zo karshe duk sai yabo na annabi Ibrahim ya rike wannan wato ba wai ya dan mutane kawai sai ba a'a dan ka samu yabo daga mutanen kirki yaban da zai ja su zuwa ga su yi maka addu'a wannan ita ce manufar ka wannan ba tana da ladan ka bai kore maka bai rufe maka jihadin ka ba amma idan kawai dan ayyuka mutum a ce kai wani ai jarumi ne ba dama ai kaga da ya haka ya riga kashe arna ya haka to wannan ya ka tunta nan amma a tuna ka dan ayi maka addu'a ta gari bayan mutuwar ka sai kake son wannan wannan kana da ladan ka rufe maka ladan ka wajen Allah ba ina fatan kun fahimta wannan hadisi ko na Abdullahi As-Sa'idi As-Sa'di wato daga cikin banu Sa'd kenan qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la tanqati'u al-hijratu ma qutila al-adu yace hijira ba za ta yanke ba matukar akwai abokanan adawa ana yakar su to wannan hadisi nayi na bi in bintiko yadda ya inganta sai ban same shi ba sai na samu wani mai kama da shi wanda na samu din shine wanda manzon Allah ke cewa la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at tauba hijira ba ta yankewa har sai tuba ta yanke wala tanqati'ut taubatu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha hijira ko a tuba ko ba ta yankewa har sai ranar da rana ta hudu ta yamma to kaga dai abinda muke so wancan hadisin ya bamu shine hukuncin hijira yana nan dindindin wannan ya bamu har da kai da haka wancan ni ba zan iya cewa ya inganta ba amma wannan wanda na kawo muku ina da tabbas sai ingantacce ne ina fata an fahimta yawa hijira kuma ya yan uwa iri biyu ce akwai hijira min darul khawf ila darul amn akwai hijira min darul kufri ila darul islam sabon kace dike hijira ta farko daga gari da kake cikin tsoro dardar zuwa ga garin da baka da wannan tsoron hijira ta biyu kuwa daga gari na kafirci zuwa ga gari na musulunci ita wannan hijira ta farko ta barin garin da kake zaman tsardar zuwa ga inda baka yi da irin wannan zaman irin ta ce musulman farko suka yi daga Makka zuwa hijira daga Makka zuwa Habasha dan a lokacin Makka garin kafirci ne Habasha ma garin kafirci ne ai ba garin imani bane ba amma a Makka akwai zaman tsoro tsardar da tsardar da ake ciki dan kafirai suna halar da su a can gurin fa ga
shugaba adalin da baya zalunci, wato sarki ne wanda baya zalunci, baya da zalunci wani, da haka manzo Allah ce ku tafabata, akwai sarkin da baya da zalunci a wurinsa. Amma nan muka ku babu sarkin ballantana a hannun zalunci, ba shugabanci kawai, ana gwamna ne kowa yadda ya ga dama. Ina fata mun fahimta. Ashe kenan ta iya yiwa ga wata ƙasa ta kafare ce, ga wata ƙasa ta kafare ce, ƙasan nan akwai wani ɓangare na ƴancin addini da kuma wato tsaro gare ka kai musulmi sama da waccan ƙasar, to sai ka baro waccan da kake cikin tsoro zuwa ga wadda baka cikin tsoro. To wannan hijira ta farko kenan. Wannan fa idan ana magana duk kusa da kai babu ƙasar musulunci, ko ina duk kafare ɗin ne, sai ka tafi inda yake dama-dama. To amma idan gagari na musulunci gagari na kafirci, to dama sai ka bar na kafirci ka tafi na musulunci. To a nan kuma malamai suke kawo wata matsala, wanne ne garin musulunci, wanne ne garin kafirci? Waɗansu malamai suka ce garin kafirci shi ne garin da ake aiki da dokokin da ba na Allah ba, ko da waɗanda suke cikin musulmi ne aiki babu ke. Garin musulunci shi ne garin da ake aiki da dokokin Allah, qala Allahu qala rasulullahi, ko da majority din garin kafirai ne amma ana aiki da qala Allahu qala rasulullahi. Wato kaga ku abinda suka kalla tsarin da ake mulkar gari da shi, su kuma waɗansu malamai abinda suka kalla majority ne mazauna garin, mafiya yawan mazauna garin, suka ce garin musulunci garin da mafiya rinjayensa musulmi ne, ko da kuwa dokar ƙasar ba musulunci bace ba. Garin kafirci garin da mafiya rinjayensa kafirai ne, ko da dokar ƙasar ta musulunci ce. Dan Allah tsakanin din nan ka'idojin guda biyu ce za ta fi gaskiya. Garin musulunci shi ne garin da ake aiki da dokar Allah, wannan shi ne gaskiyar wanci. To matsalar shi ne idan ka baɗi wannan sai a ce to ka kafirta dukkan musulmi, domin idan matambaye tambaye ka Najeriya garin musulunci ne ko garin kafirci ne, sai ka bada amsar shi ne da nauyi ka kalla gaba ɗaya ka ce garin kafirci ne. Idan ka ga taron masallata ɗin to kaji wannan ka akwai hikima a cikin maganin malam Abu Bakar Gumi, Allah ya kasar gafara, yace kahira kasace amma da musulmi da yawa a cikin ta. Wato dai duk wannan na nuna mana ƴan uwa cewa ashe in dai za mu bi addini sau da kasa akwai aiki a gaban mu, akwai gyare-gyare da yawa da zamu yi. Hadisi na karshe da zamu tsaya a kansa dan na ga shi bai da tsawo sosai, na gaban sa ya fi shi tsawo, sai mu tsaya a kan shi dan gajeren hadisi ne. Wa annafi an karbo daga Nafi shine Maula bin Umar yace qala yace azara rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala bani al-mustalaq wa hum dharruna fa qatala muqatilatahum wa saba zarariyahum haddathani bi dhalika abdullah ibn umar muttafaqun alaihi wa asaba yawma ibn juwayriya wa fihi wa asaba yawma ibn juwayriya. An karbo daga Nafi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai hari shine azara ya kai farmaki ala banil mustalak akan kabilar banil mustalak wanda yake wani yanki ne daga cikin babbar kabila ta Khuza'a al-Khuza'iyyun. Manzon Allah ya kai musu hari ya yake su wa hum gharruna alhali suna cikin gafala ba su san zai zo ba. Fa qatala muqatilatahum ya kashe sojojin su na yaki wa saba zarariyahum ya riba ce matansu a matsayin kuyangi. Nafi yace haddathani bi zalika abdullahi ibn umar, abdullahi ibn umar ne ya bani labarin wannan hadisin dan ni bana ne akai tunda shi tabi'i ne ba sahabi ba. Muttafaqun alayhi bukhari da muslim sun rawaito. Wa fihi ibn hajar yace a cikin hadisin wa sabu wa yuzun juwayriya a wannan ranar manzon Allah ya samu juwayriya bintul harith. To wannan hadisin amfani zuwan shi cikin babin jihadi shine shin za ku yaƙi kafirai kafin ku fara gabatar musu da da'awa ko sai bayan kun gabatar musu da da'awa? Ban fara kiransu ba kawai sai mu yaƙe su, ko kuma sai mun kirayi su sun gidi sannan mu yaƙe su? To a nan gurin manzon Allah ya kai musu yaƙi wa hum gharruna suna cikin gafala ba su san ma zai zo ba. Ina fata an fahimta. To menene ansa game da wannan? Ina ji in mun gaba da hadisin da yake bayansa da kuma waɗansu hadisin da ke cikin babin sai mu fitar da sakamakon gaba ɗaya. Wannan kuma sai a yammacin gobe idan Allah ya kai mu. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ko takaddu guda uku kawai a wurina zan babu wata ɗaya ce kawai tambaya, amma sauran
ina karanta ta kunji mai tambayar daga bangaren mata ne tana cewa mun ji kasar dinka da kai bayani na bi ta zaizai wanda ke nuna irin abubuwan da ya kamata mace ta yi don ta sami shiga auren mijinta kamar abin da ya shafi kwalliya da sukunci da kitso da sauran abubuwa da ka faɗa ta ce to wallahi kusan 90 cikin 100 na waɗannan ababen ina yin su amma kuma har yanzu mijin ya juya mun baya abin yana damuna zan yi ma wani abun na kwalliya ya gani ya yaba ma sai ya kamar ma ban yi ba babu ruwan shi ita kuma abin yana damuna kwarai da gaske ta yadda baya nuna karfafa kan abin da nake yi a gaskiya wannan ba daidai bane ba tsakani da Allah akwai lokacin da muke nuna ba wanda ya kamata mu gyara kuma gyarawar da zamu yi zai taimaka wajen su ma kan mu karfafa gwiwar su duk mace idan ta yi ado ka'idarta tana son ta ji an ce ta yi kyau in kai kake faɗa sai ta bi inda za a faɗa ko ta daina ko kuma ta je inda za a faɗa wanda kai duk a ciki kowanne illa ne gare ka domin idan ta daina yin adon kai ne kuma da ta daina shirri ba kai inda za a faɗa ba fi buƙatar ta ƴar uwarta mace ta faɗa ba wani namiji ya faɗa mata to wa ki kyau ku dan girman Allah akwai wulakancin da ya wuce wani ya kalli matar kai sai kai yi kyau ai ya dinga mutuncin ka ko ka sani ko baka sani ba ko abu farki ina jin ga wannan zaka ja wuce to yawanci haka dabi'a mace take kuma da nassin Qur'ani ita an tashi ta ne cikin abu da kulliya amun yunashu fil hilyati wa huwa fil khisam ghayru mubin ba haka yana da wani gaba musulun dan kafin gwiwa su ne kuma za ka sa gobe ta sake ke nan jibu ta sake ababai da dama waɗanda suke bukata ne na yamace banda tuwo banda ruwan sha banda ɗakin kwana wanda su ma mace na bukatar su ko bukatuwar ta zuwa gare su su kasa bukatar abincin da za ta ci ba irin a yaba mata irin ka yi ƙarfin hali duk da cewa waɗansu zaman ba sa iya yi ce gaskiya ina son ai ka san kana son da wace kana na gona tare ba biyar ko shida ko bakwai ba kai ka dauka wannan kalmar tana tsufa wallahi tallahi ba ta tsufa a wurin ta wannan kalmar tana nufin wani abu kuma ka faɗa ka gani irin murmushin da za ta yi wallahi ba kawai ka zura mata ido da kake kallon su ce wallahi kawai tunani ne ke lallai Allah ya mun baiwa da ya bani ke kuma wallahi duk duniya yanzu kai ne mutum a wurin ta duk sauran mutum ne kai ne mutum irin wannan kuma ke sai sa wata matar ta mukallewa miji ka ji annata zagin ta a dangi ita wannan dadi miji komai miji ya hana ta kaza komai bibi ta ne wurin ita ta san me take samu ko ne ba ku sani ba to dole sai kai karfin hali wajen wannan dole akwai kewa da mutum ya kamata ya dauke wa matarsa ka sani ku tana zuwa cikin gida ba ta ganin kowa sai kai ba ta da izinin fita sai dan kai to ita ma mutum sai tana buƙatar abin da sauran mutane suke so kuma kai ya kamata duk wannan bukatun da zaka bukata kai zaka biya mata wannan bukatar da in baka biya mata ba dole tana bukatar wani biya mata wannan bukatar yadda ka san in za ta in ta ji babu abinci za ta tashi ta je makwabta ta nema dan bukatar abinci ta kama ta in babu ruwa ka ki kawowa za ta je makwabta ta nema dan bukatar ruwa ta kama ta to haka dukkan sauran bukatu da take bukatar su a wurinka in babu wannan za ta je wuri ta nema in kuma har tsoron Allah ta ya hana ta je wurin wani wanda zai ce da ita tana da kyau ta je wurin wani wanda zai ce da ita wallahi ina bala'in sai ta je wurin wani wanda zai taba ta ko ka badinta in tsoron Allah ta ya hana ta wannan to ko da kake cikin bakin ciki ko kuma ta nemi auren ya mutu to wannan kuma babu riba ciki kai aurenka to dole dan haka dole sai mun jure wannan mutum kawai abin da ke gane idan ya wuce fina a gida ya gama ya kawo buhun shinkafa ya kawo buhun gero ya kawo buhun masara ya kawo baba ya kawo wacece sabulun wanke sabulun wanka duk ya kawo ya aje idan ya wannan ya riga ya gama yana tafiya yana shan kunu yana takaba karki masa magana za a yi bala'i me ban kawo miki ba duk wannan ababen da ka kawo da gero da dawa da masara dama san a gidanta ana bar ba wani sabo da ka bata
a yau ta koma gidan ba a ci gaba da bata. A yau in ka hana ta makwasa na iya bata, akwai wani abin da kai kadai za ka yi kuma ka ki. Ina jin duk kun fahimta. Saboda haka ya kamata mu ji tsoron Allah. Annabi sallallahu alaihi wa sallam suna zaune da ummu na Aisha. Ruwa wannan idan aka fara kofi, idan ta fara ta ajiye, sai manzon Allah ya dauki kofin sai ya sa bakinsa daidai inda ta sa bakinta ya sha. Ai wannan yana nufin wani abu, manzon Allah da kansa a matsayin shi na shugaban halitta. Kashi ummu da Aisha tana cikin tawanar kashi ko tana tsotsa, ya ce kai rage mu rage mu, sai ya karba sai ya guguye kashin daidai inda ta guguya. Ya sai ka taba dan tsana wannan, kai a gidanka ita ma matarka ta dan ji ka mayar da ita mutum. Idan ba ta burge ka, faɗa mata abin da za ta burge ka. Magana ce ta gaskiya, a gaskiya ni ina ganin da za ki kaza da za ki burge ni. In mai hankali ce za ta yi. Ni ina ganin da za ki fi kaza da za ki riƙa yin kaza da za ki fi ɗauke mun cewa. Faɗa mata matarka ce babu wani jajiya tsakanin ku. To amma idan ka tsaya kana da buƙatar wani abu, ita kuma ba ta iya ba, wata shafi ta tana maka a waje, to a nan gurin ya za ka kenan. Ka faɗa mata mana ita ta yi maka. Ko menene? Tun da dogon yinsa Allah riga halatta maka, matarka ce an mayar da ita kamar gona, kai kai ne mai shukar kuma kai ne mai na'urar noma ɗin. Nisa'ukum harsun lakum fa'atu harsakum annashi'tum. Haka Ubangiji ta Allah ya karanta maka. To ina ga wannan yana da kyau, wato gaskiya mu ji tausayinsu kuma mu rinka kula da wannan. Duk wanda ta yi aikin shirki a yi ba mata, kamar da in ta yi ba daidai ba kuma za a ja hankalinta a faɗakar da ita ta hanyar da ta dace. To idan ta yi aikin kirki kuma sai a yi ba mata a ƙarfafa gwiwarta yadda za ta ci gaba da ɗorewa ɗin a matsayin abinan mutumin kirki. Eh, akwai latta da nake don mata ɗin sun yi ta rubuta wasiƙa, waɗansu ma telefon daga nan Bauchi, waɗansu daga Abuja, waɗansu daga Kaduna, daga Maiduguri, cewa to kai bi ta zaizaitawa ga abin da mata za su yi wa mazajensu, to kuma yaushe za ka yi na mazan su ne za su yi wa matayensu. A gaskiya na fara rubuta lettar, ina jin na kusa kaiwa ƙarshen ta, insha Allah idan lokacin da ya kare za a ji ta idan na gama rubuta ta. Akwai abubuwa da dama waɗanda gaskiya da rabin cika cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba magidanci irin manzon Allah wallahi. Ko mutum ya kudanta wannan rayuwar zai ji daɗi ƙwarai da gaske. Kai kanka za ka ji daɗi a zaman ka da iyalin naka, ba ma za ka gane ita kanta matar ni'ima ce a gare ka ba sai ka fahimci wannan. Ba za ka gane wannan ba. Allah fahimtar da mu. Wannan kuma tana neman shawara ne kan cewa ya kamata a ware wata rana da za a yi bayani akan hukunce-hukuncen jinin haila, saboda su mata suna fama da wannan matsalar, kuma wani lokacin ma sukan samu saɓani tsakaninsu da mazajensu. Sun su ce ba zan su ce, kuma duk ƙarshe sai ya zama ganar kila an gina ta ne kan abin da ba shi ne sahihin zance ba. Wala Allah daga ɓangaren su ko daga ɓangaren mazan, don haka ne zai hana a yi lecture ko musamman a irin wannan lokaci na magariba. A ware wani lokaci ko da nan gaba ba lallai ne a wannan zuwan ba, don a yi wannan lacca don amfanin duka ɓangaren maza da mata. Ina jin na taɓa yin wannan lacca a sannan ne da rana wani lokaci, su sai dai ba lallai ba ne ya zanto kila kafin ɗin ya yaɗu yadda zai ansa buƙatar mutane ko ya kashe musu kishin wasu game da matsalar. Baka insha Allah zan duba yiwuwar haka a lokaci na gaba. Wannan kuma wani ɗalibi ne daga nan ATBU yake ba da shawara gare ni. Kuma abin da ya sa kan kanta suna zaman da tunda nasiha ce ke mun, to amma inda na gamsu cewa ina da laifi da ba kai sai ne, to akwai abin da kina zaka ji kai baka da laifi, to amma kuma kina lokacin zaka ji baka da laifi amma mutane suna ganin ka da laifin baka sai ba me wa abin da ke yi dukan ku kuna gani, ku ji tsoron Allah kar ku koyi. Shi abin da yake cewa shine yana ganin akwai rashin jituwa mai tsanani wanda suke zama ta zama matsala tsakani na ni da wani malami ne a mutu sunan sa nan, ni ba zan karanta muku sunan shi malamin ba, amma dai ya faɗa cewa ina da rashin jituwa mai tsananin gaske tsakani na da wannan malamin, kuma wanda wannan rashin jituwar takan kawo wa da'awa matsala mai yawan gaske, don haka yake ganin zai bi ta wuri na don a same da za a shawo kan matsala din. To ni abin da nake so in sani, dan Allah kun san ina da wata rashin jituwa da wani malami a nan Bauchi? Ka san akwai wani abu guda daya, ku gane wani abu, bari in faɗa muku don ku gane. Ka iya yiwuwa ina da rashin jituwa da wani, ni na san ina adawa da shi, shi ya san yana adawa da ni, har ya bayu mutane sun sani. Wannan daban, wani yana adawa da ni ko yana fada da ni, ni ba ma na tunaninsa gaba ɗaya a cikin ajandata. Idan aka ce wani yana adawa da kai, yana fada da kai, kai kai ko baka dauke shi a matsayin komai ba, sai mai bada labari ya je ce kuna fada, yayi maka adal? Ba a rasa irin wannan, kamar yanzu anan a ce wani yana fada da ni wanda ni ban damu da shi ba, a Kano ma kuma akwai irin wannan a cikin yan zama da mai wanda ni ban damu da shi ba, a Maiduguri akwai irin wannan, a duk inda nake zuwa ina karantarwa ina wa'azi bana rabuwa da irin wannan. To ni idan har mutum ya dauke ni a wannan matsayin, ni nakan yi kokari ba zan dauke shi a wannan matsayin ba, domin ni zan iya lissafa ababen da aka yi na shiga haƙƙina, akwai lokacin da har shiga haƙƙin iyalina. An yi ɗan'adar ne, ina damuwa yadda kowa ke damuwa, in kuma na ga dama ina da mataki da zan ɗauka, matakin kuma ya tasiri ta fuskar da duk na ga dama. In hayaniya ce irin wannan tawazi, ni ma zan iya hayaniya irin tawazi, amma kuma kokari idan kai shiga wannan hayaniyar kuma ka ciso ɗinda suka bar ayyukansu suka zo don su saurare ka, baka yi respectin ɗin tunaninsu ba, ba kuma ka kimanta lokacin da suka baka ba, dan ba sun zo maka ba dan hayaniya, sun zo maka dan sine, daga lokacin da ka buge da wannan ka riga ka cuce su. To ba dan ba wai dan ban iya hayaniya ba, ko wace ce da sauransu ake barin hayaniya din, a'a mutum ya kalli wannan ya kan kalli kuma ya kamata kullum mutum ya ƙara shekaru kuma ya ƙara zama da tijo, kuma idan mutum yana ƙara ilimi yana ƙara nazari kuma ya ƙara samun nasuwa, da kamata kuma ana ƙara ilimi ana ƙara samun shekaru kuma ana ƙara ci baya akan ko wauta ko rashin hankali ko zage-zage ko hayaniya, ba su nake ganin wannan ba zai taimaka ba. To ni zaga yana da irin wannan, wanda za su yi ko su yi adawa da ni ko su gana tsare musu gaba, wani kuma ya ga cewa ni na hana a saurare shi, kila inda ba na nan da za a saurare shi, ba akwai irin wannan ko a nan ko a Kano ko kuma a Maiduguri ko a abin nan wake da suna Kaduna ko dukkan wani wuri da nake zuwa ina karantarwa. To amma kai da dan mutum na san yana wannan fada da ni ne kawai, dan yana ganin ni na tsare masa gaba ko na hana a saurare shi, ko ba dan ni ba da an kimanta shi, ba dan ni ba da an girmama shi, da ba na nan da shine kaza, to na riga na san adawa ce wanda ya gina ta kan hasada, ba adawa ce tana yi masa laifi ba, inda na masa laifi sai ya fada, ko in yadda ne ko in kiyarda, in ni kiyarda kuma dole in yi bayanin da zan gamsar da shi ban yi laifin ba, in kuma na yi sai in ce na yi Allah baka hakuri ka yafe, sai me kuma, ba shi kenan duniya ta riga ta wuce, duka duniyar na wuce. Amma idan mutum yana adawa da kai dan kawai yana ganin ka tsare masa gaba, ko dan yana ganin kaza ko dan yana ganin kaza, wannan tana daga wani yake cewa kullul adawati qad turja izalatuha illa adawata man adaka min hasadi, dukkan adawa a duniya ana fatan wata rana a neme ta arfa, amma duk wanda yake kinka kawai dan yana maka hasada to ba yadda ka iya da shi, za ka fada ruwa sai ka fara mai da kula, ba yadda ka iya.